Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sarfil Hashim Gumel ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Juma'a ta babbar rana 12 ga watan Agusta na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa ya faɗa jiya Alhamis cewa wani bincike na farko da kwararrun hukumar suka gudanar ya tabbatar da cewa babu wata barazana ga tsaron nukiliya biyo bayan lugudan wutar da aka yi a kusa da wata babbar tashar nukiliya a kudancin Ukraine. Attorney General na Amurka Merrick Garland ya faɗa jiya Alhamis cewa da kansa ya baiwa masu binciken gwamnatin tarayya izinin neman sammacin kotu don bincikar gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump a jihar Florida. Jiya Alhamis majiyoyin tsaro da likitoci sun faɗa cewa rikici tsakanin masu zanga-zangar adawa da jami'an tsaro a yankin Somaliland da ta ɓalle da ƙasar Somaliya ya yi sanadiyar mutuwar masu zanga-zanga uku tare da raunata wasu.
To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa hedikwatar tsaron Najeriya ta sanar da sake kama wasu 'yan kungiyar ISWAP biyu da suke da hannu harin da aka kai ma jami'a.
Alhamdulillah da tincan jami'an tsaron mu suna irin wannan da babu sauran tashin hankali a Najeriya. To dan waɗannan sunaye da naji ana faɗa tun jiya da shekaran jiya an kama da kuma waɗanda aka sake karamawa mu alhamdulillah ta fi nono.
Haka kuma za ku ji cewa Najeriya ta zo ta hudu a jerin ƙasashen da suka fi karɓar bashi a babban bankin duniya. Ko me ya janyo hakan?
Yawan sace da ake yi na kuɗin gwamnati da kariya tattalin arzikin ƙasa abubuwan da ya kamata a yi ya sa ba ma samun kuɗaɗen da ke shiga kan.
Sai a kasance da mu domin jin cikakken bayanan masana kan wannan batu. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, Isa Lawal Ikra zai shigo mana da shirinsa na manuniya. Amma yanzu sai a gyara zama don a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa ya faɗa jiya Alhamis cewa wani bincike na farko da kwararrun hukumar suka gudanar ya tabbatar da cewa babu wata barazana ga tsaron nukiliya biyo bayan lugudan wutar da aka yi a kusa da wata babbar tashar nukiliya a kudancin Ukraine. Amma ya yi gargaɗin cewa lamarin yana iya canzawa a kowane lokaci. Darakta janar na hukumar IAEA Rafael Grossi ya shaidawa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a wani taro ta kafar bidiyo cewa tabbas za mu iya yarda cewa duk wani bala'i na nukiliya ba zai zama abin yarda ba, don haka hana aukuwar shi ya zama babban burinmu. Ya ce don cimma hakan na roƙon ɓangarorin biyu da su ba hukumar IAEA haɗin kai tare da ba da damar yin aiki a tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye cikin gaggawa. Grossi ya ce a baya-bayan nan halin da ake ciki a cibiyoyin nukiliyar Ukraine musamman a tashar nukiliya ta Zaporozhye ya kasance yana ƙara taɓarɓarewa cikin sauri har ya kai wani mataki mai ban tsoro. Wata tawaga daga hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana ƙoƙari tun watan Yuni ta aike da wata tawaga don duba tashar Zaporozhye, ita ce tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. Attorney General na Amurka Merrick Garland ya faɗa jiya Alhamis cewa da kansa ya baiwa masu binciken gwamnatin tarayya izinin neman sammacin kotu don bincika gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump a jihar Florida dangane da binciken da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ke gudanarwa kan yadda Trump ya tafiyar da bayanan fadar White House. A cikin wata 'yan gajeriyar sanarwa da aka watsa ta gidan talabijin, Galan ya sanar da cewa ma'aikatar shari'a ta buƙaci wata kotun tarayya da ke Florida ta buga sammacin binciken da kuma takardar kadarori da aka baiwa wakilin Trump. Galan ya ce ma'aikatar ta yanke shawarar shigar da ƙarar ne don bayyana sammacin ga jama'a da kuma takardar shaidar da tsohon shugaban ya yi a bainar jama'a game da binciken yanayin da ke kewaye da shi da kuma babbar maslahar jama'a game da wannan al'amari da ke kare matakin da ma'aikatar shari'a ta yanke na binciken gidan Trump. Galan ya ce ma'aikatar ba ta ɗaukar irin wannan mataki da wasa. Kalaman Attorney General ɗin sun zo ne bayan da 'yan siyasar jam'iyyar Republican suka yi tirda binciken da aka yi a gidan Trump a ranar Litinin da ta gabata a matsayin amfani da ma'aikatar shari'a don cimma manufar siyasa. Jihar Hamis, majiyoyin tsaro da likitoci sun faɗa cewa rikici tsakanin masu zanga-zangar adawa da jami'an tsaro a yankin Somaliland da ta balle da ƙasar Somaliya ya yi sanadiyar mutuwar masu zanga-zanga uku tare da raunata wasu. Ɗaruruwan fusatattun magoya bayan jam'iyyun adawa na Wadani da UCID ne suka fito kan titina a kalla manyan biranen ƙasar uku, wato Hargeisa, Yargabo da Burawo, inda suka sanya shingaye a kan hanya, kona tayoyi da kuma jifan motoci da shaguna. Jami'an tsaro sun ce masu zanga-zanga sun bijirewa umarnin gwamnati da ke kunshe da irin waɗannan zanga-zangar 'yan adawa zuwa hedkwatar 'yan adawa da wasu wurare da aka ba su izini. Masu zanga-zangar dai na rera take da kuma rike da alamu na neman a gudanar da zaɓe a Somaliland kamar yadda aka tsara. Wani allo an rubuta cewa a yi zaɓe a kan lokaci kuma ba tare da jinkiri ba. Rikici ya kaure yayin da jami'an tsaro suka yi ƙoƙarin tarwatsa masu zanga-zangar tare da harba harsashi kamar yadda wasu shaidu suka bayyana.
In an jima kaɗan, Hafiz zai sake da labarai. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda hedkwatar rundunar tsaron ƙasar ta yi taron manema labarai, inda ta bayyana cewa ta sake cafke ƙarin wasu 'yan ta'adda biyu da ke cikin maharan da ake zargi sun kai harin ta'addanci a kan majami'ar Oho. Hassan Mai na kaina ya halarci taron ga kuma rahoton da ya aiko mana.
The arrest of two additional suspects linked to the attack on the Owo church.
Daraktan labarai na hedkwatar tsaron Najeriya kenan, Major General Jimmy Akpo, ke karin haske akan yadda jami'an tsaron kasar suka sake cafke karin wasu 'yan ta'adda guda biyu da ke da hannu a harin da aka yi akan majami'ar Katolika ta St. Francis da ke Owo a jihar Ondo. General Akpo ya ce 'yan sa'o'i kaɗan bayan da babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya, Major General Loki Irabo, ya bayyana cewar an kame 'yan ta'addan nan guda hudu da suke da hannu a harin da aka yi akan majami'ar Owo. A jiya kuma, a cikin wani aikin haɗin gwiwa na sojoji da jami'an tsaron farin kaya na DSS, an sake cafke ƙarin wasu mutum biyu, wato a Omiyalara da ke kamar kumar Ose a jihar Ondon. Da 'yan ta'addan na ISWAP da aka kama a jiyan su ne Alkasim Idris da kuma Abdulhalim Idris. Shi Abdulhalim ɗin shi ne wanda a baya ya jagoranci kai harin ta'addanci a kan sojoji a garin Okene da ke jihar Kogi, wanda kuma ya haddasa mummunan ɓarna. Rundunar tsaron Najeriya ta sha alwashin ci gaba da aiki tukuru domin kakkaɓe 'yan ta'adda daga faɗin Najeriya baki ɗaya. Tuni kuma masu sharhi irin su Khalil Muhammad Bello ke maraba lale da wannan hoɓɓasa na jami'an tsaron kasar.
Alhamdulillah, da tincan jami'an tsaron mu suna irin wannan da babu sauran tashin hankali a Najeriya. To don haka waɗannan sunaye da naji ana faɗa tun jiya da shekaran jiya an kama, da kuma waɗanda aka sake kamawa, mu alhamdulillah tafi nono fari a wajen mu, domin wannan ya nuna a zahiri cewa kulɓace ke ɓarna, ake zargin wani abu daban. Don haka muna godiya ga jami'an tsaro, kuma muna kira a gare su da su ƙara himma a kowane sashi na ƙasa domin zaƙulo masu aikata abubuwan da basu kamata ba. Sannan muna kira ga dukkan masu aikata abubuwan da basu kamata ba su sani cewa komai yana da ƙarshe, don haka su gyara halayensu domin ƙasar mu zauna lafiya ga baki ɗaya.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Ranar 21 ga watan Yulin da ya gabata, aka bayar ma'aikata da jami'an tsaron diplomasiya na ma'aikatar harkokin waje Amurka 41 lambar yabo ta hukumar saboda jarumta a taimakawa wajen kwashe mutane 124 daga Kabul a watan Agustan 2021, ciki har da Amurkawa masu izinin takardun zama a Amurka da doka ta amince da dubin dubatar ƙawayensu 'yan Afghanistan. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya shaida wa BOA cewa sun yi aiki kafaɗa da kafaɗa da ma'aikatar tsaro da kuma wasu manyan hukumomi tare da samar da tsarin jagoranci wanda ya taimaka tare da sauƙaƙa ayyukan ma'aikatar a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hamid Karzai tsakanin ranar 15 zuwa 30 ga watan Agustan bara. Ɗaya daga cikin waɗanda suka karɓi lambar wanda yanzu baya tare da ma'aikatar, kuma ya yi magana da BOA da sharadin a sake sunansa ya kwatanta bikin bayar da lambar yaban ta kwantar da hankalin kungiya wanda ya taimaka wajen sanya yadda ya ji na rashin taimako a cikin mummunan yanayi da hadari na makonni biyu na jigilar Amurka da 'yan Afghanistan ta jiragen sama yayin da Taliban ta kwace Kabul gaba daya. Babbar hukumar kula da lafiyar jama'a ta ƙasa a Amurka ta sassauta ka'idojinta na cutar COVID-19 tare da jingine shawarar cewa Amurka su killace kansu idan sun yi mu'amala da mutumin da ya kamu da cutar. Hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta kuma faɗa jiya Alhamis cewa mutane ba sa buƙatar ba da tazara aƙalla ƙafa 6 tsakaninsu da wasu. Canje-canjen ana yin su ne ta hanyar sanin cewa fiye da shekaru 2.5 tun bayan ɓarkewar annobar, an kesta kashi 95 cikin 100 na Amurkawa 'yan shekaru 16 ko sama da haka sun samu wani mataki na rigakafi ko dai daga allurar rigakafi ko kamuwa da cutar.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, babban bankin duniya ya fitar da rahoton da ke bayyana cewa Najeriya a matsayin ƙasa ta hudu a jerin ƙasashen da tafi bi bashi, sai kuma India da Pakistan da ke gaba-gaba, amma suna rage nasu bashin yayin da na Najeriya sai ƙara yawa yake. Wakilinmu Abuja Umar Faruk Musa ya tuntuɓi ƙwararru kuma masana tattalin arziki domin jin makomar arzikin Najeriya da kimar shi a duk irin duniya. Ga Malam Shaibu Idris.
Wannan bayani da babban bankin duniya ta bayar tana nuna ƙasashen da suke ci bashi ne daga hannunta. Ma'ana idan ta ce suwa ne kwastamominta na ƙasashe wanda suke cin bashi, to Najeriya ita ce kusan ta hudu ko ta biyar a cikin ƙasashen da ita bankin duniya ta bata bashi. Ashe kaga ko ba za mu iya cewa wai a ƙasashen duniya ba ne baki ɗaya Najeriya ce ta zo ta hudu a cikin ƙasashe da suka fi kowace ƙasa cin bashi.
To amma ko ba dai haka ba ne, abin da ke zahiri shine Najeriya tana cikin mawuyacin hali na tattalin arziki ta yadda biyan albashi na ma'aikata ma shina neman ya gagare ta ko?
Wato idan ka dubi kuma halin da ƙasar mu ta samu kanta, mun fito daga ƙarni na wannan annoba na COVID da ya addabi ƙasa, ya addabi ƙasashen duniya, da kuma yaƙi da ake yi tsakanin Russia da Ukraine, wanda a ƙa'ida ya kamata mu ga kamar muna jin daɗi ne. To amma an yi shekaru 16 zuwa 20 ƙasar Najeriya ba ta narka kuɗi wajen wato fadada yadda za ake haƙo man fetur, ta nan muke samun kuɗin shiga. To ba a haƙo man fetur ba balantana a sayar, kaga ba mu samun kuɗin shiga, kuma buƙatuwa ƙaruwa suke yi. Saboda haka sai muka wayi gari wato kuɗaɗen da muke samu na shiga ba su kai kuɗaɗen da muke kashewa ba, kusan mun zama abin da ake cewa mun karye kenan a maganan tattalin arziki, abin da ake kira a turance mun zama bankrupt, saboda kuɗaɗen shiganmu ba su kai kuɗaɗen da muke kashewa ba. Matsalolinmu suna da yawa, kai dai mai ta cewa Allah shi kyauta kuma Allah shi taimake mu mu samu shugabanni ko kuma mu samu zuciyar da za mu iya gyarawa.
Malam Shabu Idris kenan, wani mai sharhi kan al'amuran tattalin arziki a Najeriya a tattaunawa da nai da shi a Abuja. Shi ma Malam Ahmed Yusuf, tsohon babban darakta a bankin Unity da ke Abuja, ya mai tsokaci dangane da wannan rahoton da babban banki na duniya ya gabatar a kan Najeriya, inda yake cewa
abinda ya sa yake da yawa, na farko wannan trillion da kuke gani saboda faɗuwar darajar naira ne da ake yawan kammala shi da shi, amma asalin bashin da Najeriya ta ci bai kai da zai zama mata alaga kai ba. Abinda ya faru shi ne yawan sace da ake yi na kuɗin gwamnati da karya tattalin arzikin ƙasa, abubuwan da ya kamata a yi, ya sa ba ma samun kuɗaɗen da ke shiga. Kamar yanzu yanzu nan lokacin da ake yakin Rasha din nan ya kamata a ce muna samun rara ta wani amma ina masu sata suna sata masu sace kudin wanda aka saida ma a kudin a sace duk da sun bi sun jinjin ya abu ne shine asalin problem din ba wai an ci bashi da yawa ba ne a'a abin da ya faru shine mutanenmu ma'aikatan gwamnati da manyan shugabanni ba abin da suka sa gaban da sata.
Malam Ahmed Yusuf kenan wani mai sharika al'amuran tattalin arziki a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Ana sauraron sashen Hausa na murar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kamar kore yaushe a duk lokacin da ake so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu dai agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:16 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Manuniya.
Misali ne zan ina takara Taraba. Ina iya daukan ticket na Christian na ci amma kuma wani Christian ya doke Christian ya doke Musulmi kaga akwai hatsari.
Daya daga cikin ƴan takarar gwamna a Nigeria kenan ke cewa duk da ke dai zai iya lashe zabe idan yayi addini guda a matsayin dan takara da mataimaki amma ya san akwai ganganci a saboda haka ne ma yanke shawara ya bi ta lallashi. Sai dai kuma wani lauya mai fashin baki ma ya ce idan dai talakan Nigeria na tintintinin tuna shugabanni za su saka sakar addini idan sun hau madafin iko to ya jawa kanshi ci gaba da numfarfashi.
Waɗanda suke mulki da musulminsu da kristansu da ƴan kudinsu da ƴan arewansu ba ruwansu da addini. Shi yasa kaga in za a yi barna a office zaka ga da musulmi da krista za su hada kai su yi sata.
Wajin ina aka kwana game da taron tattauna batutuwan tunkuɗe tagagin turgudewar tsaro a Najeriya da aka ce MSR tarayya sun kira dukkanin hafsoshin tsaron da aka ce wasu sun fita daga taron suna fushi.
Ba yi tsammanin wannan labari bane because shi shugaban su ya gaya mana da sauran mutane service chiefs sun nuna mana cewa ko shiwa in Allah ya yarda za a ga canji kuma da su babban dalilin da sama kira su.
Duk da wannan kuma an ji ɗaya daga cikin MSR da tijan tarayyan Najeriya na gaya wa duniya abin da yasa harkokin tsaron ke ƙara yaushi.
Yanzu haka bayanin da shi babban hafsan sojojin sama yayi man da jirgin sama ke sha ya tashi kuma waɗannan jiragen da kuka magana suna da wasu na'urori gilagizai za su hana waɗannan na'urorin aiki.
Waɗannan fa kaɗan muka karkaɗo cikin tarin tilin miliyon da za mu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanunmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke nuna abubuwan da ke faruwa a kusan kowane sashi. Shiri na 78 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna masu sauraro labarin da idan sun ji su watakila zuciyoyinsu za su yi taushi. Watakila taushin kuma amma na tattara tarin tilin ƙur'u a ranar zabe yasa ɗaya daga cikin masu neman gwamna a jihar Taraba ya ce shi fa ya fi so ya sauke sanwar sauke sassauci ta hanyar da zai samu armashi. A saboda haka sanata Emmanuel Buacha ya ce duk da yake yana ganin koda Krista mataimaki ya dauka zai iya cin zaben gwamna ya ga dole ne ya dunkule da dukkanin sauran mabiya addini kada a ranar zabe ya zo ya shaka
shi. Shi yanayin siyasa shi wanda ke tsaya takara shi yake da lissafin yanda zai ci zabe. Misali ne ina takara Taraba. Ina iya daukan ticket na Christian na ci amma kuma wani Christian ya doke Musulmi kaga akwai hatsari shi yasa ba zan yi caca da ticket na Christian ba. To amma kuma wannan ya doke ticket na Musulmi da Musulmi maybe yayi lissafin sa ya san yanda zai ci zabe. Duk mai tsaya zabe yana da bukatan da lissafin ya ci zabe. Da na biyun sa kuma ina so in fara da babban murya dole a dinga takazantsa da yanayin zaman tare a kasan nan. To amma yayin mutane suka manta cewa shi addini na rayuwar ka ne da kai da Allah, ba maganar siyasa ba. Sai kaga mutum yana son siyasa da addini, sai ka tara addini ma baya yi. Amma muna da yin wannan rigima a taraba. Sai kaga wasu masu magana addini, in ka bi rayuwarsa kuma rayuwar cin hanci na almabazaranci. To shi Allah da muke bautawa Allah mai tsarki ne. Sai in baka da tsarki kar ka yi magana addini ma.
Wannan maganar makalkala addini ta dan takara da mataimaki ta sa shugaban kungiyar magoya bayan Tinubu da Shatima a babban birnin tarayya Abuja Mr. Zafania Jisalo gaya wa duniya cewa dole a jingine maganar addini ta yan takara idan ana so Nigeria ta ci gaba da numfashi.
Barin gawa da ma mulki daga wurin Allah ne. Ni Kristiyan ne, mama na musulmi ce. Ina da waye tsakanin yema su musulmi. Dukan mu ubansa uban mu waye da. Saboda haka Allah yake ba da mulki kuma yake ba wanda yake so. Saboda haka in Allah ya gane cewa ya dace na Nigeria a yanzu ayi musulmi musulmi. Haka Allah ya so.
To a yanzu da tafiya ta kan kama me ɗan Nigeria za su sa rai akai.
In Allah ya da mu abinda muke so wanda zai iya ya ci gaba da aikin da shi Buhari yake yi.
Wannan na nufin kun gamsu da tafiyar kenan duk da halin matsalar tsaro.
Maganar tsaro ko shi ma shugaban kasa ya ce ai ba lokacin sa ne ya fara ba. Mu da addu'ar mu da liman da fasoci su yi addu'a saboda wannan kasa.
Sai dai kuma duk da haka ɗaya daga cikin lauyoyin Nigeria da ke fashin baki akan al'amuran da kan kai kuma barista Elzubar Abubakar ya ce maganar saka-sakar addini a harkar siyasar Nigeria fa magana ce ta tattara tarin tilin ƙuru'u a ranar zaben da mafi akasarin shugabanni ke kallanta a matsayin makamashi.
Wato mu talakawa 'yan Nigeria da Allah zai sa mu samu wata dama mu san tarihin shugabanninmu da ba za mu tabbata da hankalinmu ga komai ba. Waɗanda suke mulki da musulminsu da kristansu da 'yan kudunsu da 'yan arewansu da dukkan ƙabilu waɗanda suke shugabanci ba ruwansu da addini. Shi yasa kaga in za a yi barna a ofis za ka ga da musulmi da krista za su haɗa kai su yi sata. In yara suka zo a basu aiki za su kiyarda da yaran saboda ba su da galihu sai su ɗauki nasu ba tare da la'akari da addininsu ba. Kuma krista da suke tsoro ba tsoron da ya kamata ya kama su saboda waɗannan biyu da APC suka tsayar ba wani abin addini da za su. Yadda kaga ake rashin adalci tsakanin musulmi da krista su ma haka za su yi. Kuma musulmin da suke ganin wai za a kyautata musu wallahi ƙarya ne. Yadda kaga wannan salon mulki yake tafiya sai in Allah ya ganar da su suka gyara tsarinsu suka koma kan adalci. Amma wannan zalunci da ke faruwa a Najeriya shi zai ci gaba.
Tun bayan daga karan karbe kujerar shugaban kasa Muhammadu Buhari ta hanyar tsige shin da wasu 'yan masa suka ce ba gudu ba ja da ba idan sun dawo hutu wasu ke ganin kamar manyan jami'an tsaron kasar nan sun fara dingishi. Sai dai kuma sabon shugaban masu rinjaye na Masar Jantarin Najeriya Sanata Ibrahim Abdullahi Gobir ya ce taron da suka tattauna da manyan hafsoshin tsaron tarayyar Najeriya ya tashi da armashi.
Wallahi alhamdulillah ko mun tattauna da su kuma sun bamu tabbacin cewa insha Allah za a ga canji kuma na kwarai nan gaba ba ta dadewa ba.
To ai kullun kuka yi taro da su labari ɗaya muke samu na cewa za a ga canji.
Ba yi tsammanin wannan labari bane because shi shugaban su ya gaya mana da dukkan mutane services sun nuna mana cewa for sure in Allah ya yarda za a ga canji kuma da babban dalilin da sa mu kira su.
Awa biyar kuka kwashe kuna
sai haraka wanda ta shahi security ko awa 100 ba ai balle awa 5.
Shi kuwa dan majalisar jantarin Najeriya Sanata Ibrahim Abdullahi dan baban jihar Sokoto cewa yake ai jami'an tsaron sun ce suna kokarin kwakule matsalar da ke damun Najeriya bangaren tsaro dukko da yake akwai wasu matsalolin da ke damun jami'an tsaron da yace ga su nan kashi kashi.
Abubuwa dai ne waɗanda suka gudana ɗan kwanakin ga da suka wuce to su ne aka ƙara bi daki da daki domin mu samu bayanai ga su waɗannan masu kula da harkar tsaro menene ainihi suke yi saboda mu kanmu ba mu san abin da suke yi ba balle su 'yan Najeriya. To alhamdulillah gaskiya mun gamsu da bayanan da suka yi wanda yake ya nuna cewa suna nan suna aiki yanzu an yi samun tsaro bisa gada. Saboda ni kaina na kawo kokena na mutanen Kebbi da kuma mutanen Jabo da kuma mutanen Tureta amma daga baya na je na yi bincike su mutanen ƙauyen su da kansu sun tabbata min cewa bandits din nan suke zuwa suna sayan abinci
kenan sun san su.
Sun san su amma suka ce idan suka faɗi za su zo su kawo musu farmaki.
To da sun gusa na to dan baba gaba wani bayani suka yi muku ne akan makaman da aka riga aka siya kamar su fatukano da kuma jirage mara matuki meye hujjar su na kin amfani da wayannan makaman
waje muku ba san wani da su yanzu haka bayanin da shi babban hafsan sojojin sama yayi yayi kuka ga cewa man da jirgin sama ke sha ya tashi ya koma kowace lita guda naira 1000 shi ya nuna su an wani da jiragen nan kuma waɗannan jiragen da kuka magana suna da wasu na'urori waɗanda suke a halin da ake ciki yanzu gilagizai za su hana waɗannan na'urorin aiki
saboda damina kenan
saboda gilagizai ne
to duka da wannan bayani na sanata Ibrahim Abdullahi dan baban jihar Sokotawa zamu karkare shirin na manuniya na wannan makon cikin karsashi sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu kamar inda muka saba yi musu tintibe da dingushi domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 290 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon su yi sallamar sakin kujerin da suke ganin sun dafe suna ta faman murmushi kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tarayya Abuja sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da su ne idan an hada shirin na manuniya kan yi armashi ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to a gaida na Ikara to idan aka biyo mu a shirin mu na hantsi idan Allah ya kama da misalin karfe 8 na wannan safiya zamu kawo muku rahoto na musamman biyo bayan da gidauniyar tallafawa kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ta fitar da rahoton da ke cewa yara kanana marasa zuwa makaranta a Najeriya suna da yawa wato kasar tana gaba-gaba sai a biyo mu cikin shirin hantsi domin jin cikakken rahoto kan wannan batu Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya faɗa jiya Alhamis cewa wani bincike na farko da ƙwararrun hukumar suka gudanar ya tabbatar da cewa babu wata barazana ga tsaron nukiliya biyo bayan lugudan wutar da aka yi a kusa da wata babbar tashar nukiliya a kudancin Ukraine amma ya yi gargaɗin cewa lamarin yana iya canzawa a kowane lokaci. Darakta janar na hukumar IAEA, Rafael Grossi, ya shaida wa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a wani taro ta kafar bidiyo cewa tabbas za mu iya yarda cewa duk wani bala'i na nukiliya ba zai zama abin yarda ba, don haka hana aukuwar shi ya zama babban burinmu. Attorney General na Amurka Merrick Garland ya faɗa jiya Alhamis cewa da kansa ya baiwa masu binciken gwamnatin tarayya izinin neman sammacin kotu don bincika gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump a jihar Florida dangane da binciken da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ke gudanarwa kan yadda Trump ya tafiyar da bayanan fadar White House. Jihar Alhamis majiyoyin tsaro da likitoci sun faɗa cewa rikici tsakanin masu zanga-zangar adawa da jami'an tsaro a yankin Somaliland da ta ɓalle da ƙasar Somaliya ya yi sanadiyar mutuwar masu zanga-zanga uku tare da raunata wasu. Daruwan fusatattun magoya bayan jam'iyyun adawa na Wadani da UCID ne suka fito kan titina a kalla manyan biranen kasar uku wato Hargeisa, Yargabo da Burawo inda suka sanya shingaye akan hanya, kona tayoyi da kuma jifan motoci da shaguna. Ranar 21 ga watan Yulin da ya gabata aka bayo ma'aikata da jami'an tsaron diplomasiya na ma'aikatar harkokin waje Amurka 41 lambar yabo ta hukumar saboda jarumta a taimakawa wajen kwashe mutane 124 daga Kabul a watan Agustan 2021 ciki har da Amurkawa masu izinin takardun zama a Amurka da doka ta amince da dubin dubatar kawayensu 'yan Afghanistan.
To madalla masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ita na gabatar da shirin da kuma Jimbi Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol. Ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi. da misalin karfe 8 na wannan safiya. Assalamu alaikum.